Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd yau yan uwa tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta 4435 wadda ta yi daidai da 6 ga watan 7 na shekara ta 2014 ta miladiya za mu ci gaba da darasin mu na alqur'ani tafsirin alqur'ani a wannan masallaci mai albarka a cikin watan Ramadan mai alfarma kafin mu wannan kafin mu fara kun ji mun sake wani mi'adi wannan shekara kamar yadda muka yi bara da malamin mu wanda da yawa daga cikin daliban Najeriya sun san shi Sheikh Dr. Muhammad ibn Abdullah Zarban Al-Ghamidi limamin masallacin Quba na Madina garin Manzo sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa waɗanda suke karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina kusan silarsa ne suka je can suka yi karatu saboda ganin yadda Musulunci yake a arewacin Najeriya ya maida hankalinsa akan zaɓar mutane da sauƙaƙe hanyar su je su samu ilimin addini domin su zo su amfanar kuma alhamdulillahi albarkacinsa da yawa daga cikin yanzu waɗanda suke karatuttuka da suke bayyana karatun ilimin addini a ƙasar nan kudu da yamma gabas da yamma kudu da arewa kusan duk abubuwan da suke yana mizanin kyawawan ayyukansa saboda kusan shi ne sanadiyar abin da suka samu na ƙarin ilimin addinin musulunci da suke amfanar al'umma da shi to shi ne kuka saurari sautinsa ya ce ya so ya yi tarayya da mu a cikin wannan aikin alkhairi da muke yi na karatun tafsirin alqur'ani a wannan wata mai albarka saboda haka ya dan fafadi kalmomi na nasiha daga farko bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa ya yi mana wato murna da barka da barka da shigar wannan wata mai albarka wanda muka riske shi daga cikin falalar Allah jalla wa ala sannan yayi addu'a gare mu ga baki daya tare da shi kan Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za a yi musu muwafaka da yin azumin wannan wata da yin tsayuwar watan Ramadan suna masu imani suna masu neman lada domin su samu gafarar zunubai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari kuma Allah ya sanya mu a cikin wanda ranar lahira za a shigar da su aljanna ta kofar Rayyan kofar masu azumi tare da cewar za su shiga ta sauran kofofin su masu damar su shiga ta sauran kofofin ne za a kira su sauran kofofin ma yana addu'a Allah ya sanya mu a cikin waɗannan sannan yayi bayanin muhimmancin wannan lokaci na Ramadan wannan lokaci ne na alkhairan Allah jalla wa ala da yake bama wannan al'umma wannan lokaci duk wanda ya same shi hakika ya samu wato ganima babba to wajibi ne a gare shi ya zage dantse domin ya samu alkhairan da Allah ya sanya a wannan lokaci domin bai sani ba ko zai sake riskar wani watan Ramadan din a rayuwarsa ko ba zai sake riska ba da yawa akwai mutane da suna cikin mu nan amma Allah ya rubuta musu ajali kan cewa ba za su ga wani Ramadan din ba saboda haka wannan shine Ramadan na karshe dan haka kenan mutum tunda bai sani ba ko yana cikin waɗannan ko baya ciki sai ya ta'amuli da wannan wata kamar shine Ramadan din sa na karshe domin ya samu alkhairan da yake ciki domin da yawa waɗanda suke tare da mu a majalisi irin wannan a shekarar da ta wuce Ramadan din da ya wuce ba sa tare da mu yanzu a wannan Ramadan to saboda haka ya ci ga wajibi ne musulmi da ya samu wannan dama ya yi kokari ya yi ijtihadi wajen ayyukan da'a da barin abinda Allah maɗaukakin sarki baya so musamman a cikin wannan wata saboda taɓewa da yin asara a wannan wata tana da haɗari gaske domin kamar mutum ya samu dama ce wadda ya kwabar da ita don haka mu kiyaye wannan lokaci da ayyuka na alkhairi da barin abubuwan da Allah baya so a cikin wannan wata musamman aikin giba da magana ya sassar magana qaulul zur da shaidar zur da aiki wanda yake ya sashe wanda Allah madaukakin sarki baya so irin abubuwan da ake yadawa a kafofin wato hanyoyin sadarwa na munkari mutum ya guje su a cikin wannan wata domin ya tsarkake azumin sa domin kuma ya tsirar da kansa daga yin asara da tabewa a cikin wannan wata sannan yayi mana nasiha da mu kokarin kiyaye biyayya ga Allah jalla wa ala a cikin wannan wata ayyukan da'a da yin nasiha tsakanin mu a cikin gidajen mu da a cikin garuruwan mu da a cikin majalisan mu cikin gidajen mu tare da iyalan mu ya zama to wannan lokaci ne na da'a su kansu iyali su san cewa wannan lokaci ne na daban da ake kokarin ayi aikin bin Allah jalla wa ala a cikin waɗannan kwanaki sannan da mu nisantar da kanmu daga ayyukan sabo da kuma dukkan abin da zai bata sunan musulunci saboda kokarin da ake yi na bata sunan musulunci a shigar da mutane cikin ayyuka waɗanda suke ba na addinin wanda suke masu bata addinin musulunci da sunan addinin musulunci to mu guji kanmu daga irin waɗannan ayyuka sannan da ƙarshe ya rufe da yin addu'a a gare mu ga baki daya da mu samu muwafaqa da wannan wata mu samu muwafaqa da tsayuwar daren Lailatul Qadr wanda duk wanda ya tsaya a cikin sa Allah yake gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa kuma Allah madaukakin sarki ya hada mu kamar yanda ya hada mu ya hada zukatan mu a wannan majalisi ya addu'a kan Allah ya hada fuskokin mu ranar alkiyama a cikin aljanna a ranar lahira a cikin aljanna tare da sauran salihan bayin Allah wannan shine sakonsa gare mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya kuma sanya wannan bayani da yayi ya zamanto a cikin mizanin kyawawan ayyukansa mu kuma da muka saurara Allah ya bamu ikon aiki da wannan nasiha Allah ya bamu albarkacin wannan wata na Ramadan wanda wannan yana daga cikin albarkacin Ramadan yanda da kuma albarkacin abinda Allah ya bamu na ni'imar sadarwa ga mutum yana zaune a Madina a Madinan Manzo sallallahu alaihi wasallam amma mun ji maganar sa mubasharatan a yanzu saboda haka irin waɗannan hanyoyi na sadarwa haka ya kamata mu yi amfani da su wajen aikin alkhairi amma da yawa mutane daga sun samu waɗannan abubuwa na sadarwa to tunani ake ne yanda za a saba ma Allah a sanya waƙoƙi da fiyafilan batsa da ƙarerraki da yanda za a yi wa mutane sharri da yanda za a yi mutane kulle-kulle da yanda za a yi za a ɗauki maganar su domin a yi amfani da ita don sharri da sauran abubuwa na sharri domin mu zaman tokan cewa kullum muna tunanin yanda za mu yi amfani da su ne ta hanyar alkhairi kuma gashi ɗaya daga cikin hanyoyin kenan Allah ya ba mu albarkacin irin waɗannan abubuwa da ya yi na ni'ima ga al'umma ya kuma nisantar da mu daga sharrinsu kafin mu fara karatu akwai tambaya guda ɗaya da zan karanta ba zai yi mu amsa tambayoyin ba gabaki ɗaya zan karanta tambaya guda ɗaya sannan mu fara karatu bayan ta insha Allah gobe sai mu amsa sauran tambayoyin lokacin tambayoyin mun yi amfani da shi domin jin wannan nasiha ta Sheikh Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi wannan yace dan Allah nasiha nake so ka yi wa mahaifina sakamakon Allah ya azurta shi da ƴaƴa mata har da ni a cikinsu kuma kowace ta samu wanda take so amma ya ce wai sai mun yi karatu kuma sai mun samu aiki sannan za mu yi aure sakamakon haka samarin namu duk sun fara guduwa sannan wai aikin dole sai mun yi domin muke kawo masa salari duk wata yana amfani da shi kuma gaskiyar magana yana da wadata wacce ba sai ya samu haka ba mallan yanzu haka ni da kanwata mun samu kanmu a cikin halin tashin hankali saboda muna fita mu je gidan yayarmu samarinmu suna zuwa mu haɗu yau da gobe har sun fara kai mu a hotel su kwanta da mu domin su ba mu kuɗi ni yanzu na daina amma kanwata bata daina ba har yanzu tana ƙaryar makaranta ko gidan yayarmu amma na san samari ne suke kwanciya da ita kuma wallahi gidanmu akwai fahimtar sunna amma dai gaskiyar magana mahaifinmu yana neman nasiha daga wajenka domin yana zuwa a tafsir duk yamma na gode astaghfirullah astaghfirullah ai hakuri da na karanta wannan tambayar da ban da na karanta kafin na amsa da ban karanta ta ba la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawl amma Allah ya fi mana baki daya wannan kowa ya san abu ne wanda yake abin ki munkari ne a cikin shari'a sau da yawa waɗansu sukan yi hukunci saboda suna ganin abin da suka yi maslaha ne amma ba su san akwai barna a cikin hukuncin su ba to wannan ba wanda baya kuskure wannan bawan Allah yayi kuskure kuma yanzu ga kuskuren ya bayyana a gare shi saboda haka ya tuba ga Allah ya gyara maslahar duniya ba komai bace akan barnar akan cuta a cikin addini fitina a cikin addini ita ce tafi komai cuta cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muke karantawa a cikin kunut wanda addu'ar da ya koyar idan ma idan musulmi sun hadu ba sa tashi sai sun yi wannan addu'ar daga ciki yana addu'a wala taj'al musibatana fi dinina kada ka sanya musibar mu a cikin addini kowace musiba mai sauki ce Allah ya sanya musibar ka a cikin wato lafiya ko a cikin dukiya ita ce mai sauki bisa Allah ya sanya musibar ka a cikin addini wanda Allah ya fitine shi da saban Allah musamman wato saban zina musamman ga mace hakika fitina ce babba a cikin addini domin ita zina alfashiya ce a barki ce ga hankali a barki ce ga addini sannan mummunan hanya ce wanda idan mutum ya bita in ba Allah madaukakin sarki ya nufe shi da rahama ba ya riga ya bi hanyar lalacewa kenan da wuya ya dawo yayi wato ya dawo ya zuwa ga tafarki na gattarce saboda haka wannan musiba ce babba a cikin addini to ya zamanto uba shine yayi gudumar sanya ɗansa ko ƴarsa a cikin wannan hanya shi da Allah madaukakin sarki ya bashi amanar ƴaƴan kuma zai tambaye shi akan su to hakika wannan abin wato abun munan abu ne matuƙa mutane kada duniya ta tsone wa mutum ido abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta na arziki dole zaka same shi jibrilu ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu rai da zai mutu sai ya cika arzikinsa da ajalinsa abinda aka rubuto maka sai ka cika shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana wannan abinda jibrilu ya gaya masa yace dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki ka kyautata wajen neman arziki ba tare da ka kai kanka hanyar da zaka saka ga halaka ba mace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wanda yake kun yadda da addininsa da dabi'arsa da amanarsa a wata riwayar yazo muku koyi aure a gare shi in ba ku yi haka ba barna za ta kasance a bayan kasa a fitina za ta kasance a bayan kasa da barna mai girma to wannan ai fitina ce ita ce irin fitinar da ake gudu saboda haka wannan nasiha ce ga kowa da kowa wanda musamman wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya tsare musu addininsu shine babban abu idan arziki ne ba karatun boko ne yake kawo arziki ba ba aikin albashi ne yake kawo arziki ba hanyoyin Allah suna da yawa kuma abinda Allah ya rubuta mutum zai samu na arziki dole sai ya samu saboda haka mu ji tsoron Allah mu tsare addini shine yafi komai saboda haka wanda duk yake da ƴaƴa mata da suke gabansa musamman har Allah ya azurta su da masu neman su da aure to ya gaggawa musamman a wannan zamani wanda da yawa matan suna nan suna son auren su rasa mazan aure to ballantana kai da Allah ya kawo maka mazaje waɗanda yake za su auri ƴaƴanka suna son su da aure ba suna son su da barna da fasikanci ba saboda haka kai gaggawa kai musu kai aure a gare su akwai irin wannan wata yarinya a garin Jidda a ƙasar Saudiya tun tana samun manema har suka daina zuwa lokacin saboda haka ta ƙaurace ma mahaifinta ba ta da haƙƙin ta ƙaurace ma mahaifinta amma bisa hali na ɗan adam haka ta yi ta ƙaurace masa kuma mahaifin yana jin cewar ya ɓata mata saboda haka lokacin da yake gadon ajalinsa yana asibiti ya tura a kirata ta zo bayan ƴan uwanta da ƴan uwan uban sun matsa mata sun rarrashe ta ta zo yace dan Allah ina fata ki yafe min abinda ne miki na san na shiga cikin haƙƙinki tace wallahi babana sai Allah ya mana hisabi da kai a haka ya cika Allah ya hana abal wannan shine al-abal al-abal shine a hana mace tai aure bayan ta samu wanda yake sanya aure ta Allah ya hana wannan al'ada, ya hana a cikin suratul Baqara, ya hana a cikin suratul Nisa. Saboda haka a gaggauta a taimaka ma yan, a taimaka ma mata su cika addinin su, a taimaka mata, a taimaka ma mata su bauta ma Allah. Domin mace yayin da ta samu miji ta cika addinin ta, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar, ta azumci watan Ramadan, ta azumci watanta, ta bi mijinta, za a ce mata ki shiga ta aljanna ta kowace kofa kike so. Saboda haka cikin addini ne a gare ta, ita ba a dora mata ayyuka masu yawa na wahala ba. Aikinta da yawa za ta gama shi a cikin zaman aure da take a cikin gidanta, wanda anan aljanna ta take. Saboda haka ba za ka so ka taimaka ma yarka da samun aljanna, la'alla shigarta aljanna shi ne zai zamanto dalilin samun ceto ta tsamo ka a wajen Allah, domin ‘ya’ya suna ceto, suna ceton iyayensu. Saboda haka in ka taimaka mata akan wannan, la'alla wannan ya zamanto da wannan abin da kai, ka da wannan abin da kai, Allah ya dubi niyyarka cewa kai nufin ka taimaka mata ta cika addinin ta ne, Allah madaukakin sarki ya bata cetonka ranar alkiyama, ya zamanto albarkacin cetonta ne, zaka samu tsira ka shiga aljanna. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu kyautata domin Allah madaukakin sarki ya kyautata mana kuma abubuwa na duk ‘yan uwa an ji rashin jin daɗi kan yadda hali ya shiga ga waɗannan, abin tausayi ne kuma mu sa su a cikin addu'armu da su da iyayen nasu ga baki ɗaya, musamman mahaifinsu, kan Allah maɗaukakin sarki ya taimake su wajen bin Allah da wajen wato yin abin da shari'a ta ɗora musu na yin aure, su kuma waɗanda wato suke akan ba daidai ba, Allah ya tsamo su, ya tsamo mu ga baki ɗaya daga saba masa. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زام تاش آية 40 أما زام ساك كرنت آيو يبيون دا سكي غبانينتا سبو دا علاقة سو دا إند مكسايا إند زام تاش إن أولنا كرنتو إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
نعم. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard, me ke gare ku, me ya same ku idan aka ce muku ku fita domin taimakon addinin Allah, ku fita jihadi domin taimakon addinin Allah, thaqaltum ila al-ard, sai ku nauye ga ƙasa, ku yi nauyin jiki ku ki fita. Araditum bil hayati dunya min al-akhirah, shin kun yarda da rayuwar duniya ne a maimakon lahira? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, to jin dadin duniya dangane da lahira bai kasance ba face abu dan kankani. wani ita ce ayar farko kamar yadda muka ambata jiya wannan ayar ta sauka ne akan wato kiran da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya yi sahabbai kan fita yakin Tabuk. Yakin Tabuk yaki ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki ya fuskanci yaki da wato daular da tafi kowace karfin soja a bayan kasa, daular Rome ta Byzantine wadda take da headquarters ta a Constantinople, wanda suke kuma sune suke kasar Syria, kasar Sham baki daya karkashin su take, wanda gwamnan shi wato sarkin sarakunan Rome shine Herakl Azimin Rome a nan Dimashq yake, kasar Damascus. Kuma ku tuna ita Rome din nan da Farisa sune daulolin biyu da suka fi kowanne karfi a zamanin da musulunci ya bayyana. Rome tana yamma, Farisa tana gabas, kuma tsakaninsu yaki ne da juna. An yi yaki da tsakanin Farisa da Rome, Farisa ta ci Rome. A lokacin da Farisa ta ci Rome, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka, mushrikai sun yi murna saboda daular Farisa daula ce mushrika, daular Rome daula ce kirista ta ahlul kitab. Saboda haka musulmi sun yi bakin ciki, domin ga ma'abuta littafin Allah kamar yadda su ma aka ba su littafin Allah, da addini daga sama kamar yadda suke da addini daga sama. Daula ta kafirai ta mushrikai ta ci nasara a kansu, su kuma mushrikai suna alfahari suna tinkaho, gashi daular shirka ta ci daula wadda take mai addini daga sama a wajen yaki. Saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar suratul Rum, Alif Lam Mim ghulibatir Rum, an ci Rum a yaki. Fi adnal ard, a wuri wanda yake mafi kusancin kasa, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, su kuma bayan nasarar da aka ci a kansu za su yi galaba. Wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah, aran da za su yi galaba a wannan rana musulmi suna yin burna da nasarar Allah. Shine ranar yakin Badar, suka yi nasara, to Rum ta ci Farisa, don haka ƙarshen karra ga Rumawa take. Cin Farisa da Rum tayi ta zama to ita ce daular da tafi kowace kenan karfi a bayan kasa. To yakin Tabuk shine yaki na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fuskanci, da kansa zai je fuskanci daular Rum. An yi shi a yaki a shekara ta 9 bayan hijira, a shekara ta 8 bayan hijira an yi yakin Mu'ta, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura rundunar sahabbai karkashin jagorancin Usama bin Zaid. Idan an kashe shi yace Ja'far ya karbi mulki, ya karbi tuta, idan an kashe shi Abdullahi bin Rawaha ya karbi tuta. Suka je, shine karawar farko da musulmi suka yi da daular Rum. Aka kashe Usama, aka kashe Zaid ibn Haritha abinan baran maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan Ja'far ya karba aka kashe shi, sannan Abdullahi ibn Rawaha ya karba aka kashe shi, sannan Khalid ibn al-Walid ya dauki jagorancin musulmi yayi dabarar yaki, ya jawo baya ya jawo baya har ya samu ya dawo Madina tare da sauran wanda suka rabu na musulmi. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla aniyar shi da kansa ya fita ya kai hari gare su, saboda daular Rum suna ganin daular musulunci yanzu ta yi karfi, suna kwadayin su far musu da yaki. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace zai fita ya kwadaitar da mutane ya zuwa ga su fita, dukkan waɗanda suke Madina da izini ga kowa ya zauna ba. Haka zalika kabilun Larabawa da ke kewaye da Madina da izini ga kowa da su zauna ba. Shi yasa nan Allah ta'ala yace malakum idza qila lakum, idan aka ce muku infiru, ku fita yaki, waye mai fadar? Ba a faɗi mai fadar ba ko, amma wa ake nufi da mai fadar idza qila lakum, waye mai cewa ku fita yaki? Annabi sallallahu alaihi wasallam shine komandan mu'minai, kamar yanda a cikin suratul fath Allah ta'ala ya ce ya qul lil mukhallafina min al a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun, ya rasulullah ka ce ma waɗanda suka zauna suka ki fita yayin da aka kira su wannan yakin Tabuk din kenan, suka ki fita abwan lokacin yakin fatahu makka satud'auna ila qaumin za a kirawo ku ya zuwa ga yakar wadansu mutane uli ba'sin shadidin ma'abuta karfi ne tsanani tuqatilunahum ku yake su aw yuslimun ila an yuslimu hasisun musulunta ku yake su sune banu hanifa wa ake nufin zai kirawo su satud'auna za a kirawo ku Saidra Abubakar ake nufi dan shine ya kira su ga yakin Banu Hanifa domin bayan wannan yakin ba a sake kiran al-A'rab kabilun da ke kewaye da Madina ba su fito yaki domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake kiran su fito yaki ba wanda ya kira su fito yaki Saidina Abubakar ne saboda haka wannan aya ce take wannan ayar malamai suna kafa hujja ta da cewa al-Qur'ani yayi isharar ga khilafancin Saidina Abubakar shine Allah yace kuma Allah yace wa in tuti'u in kun bi yutikumullahu ajran hasana saboda haka yace Abubakar kenan in kun ji Allah zai ba ku lada mai yawa wa in tatawallau in kuka juya baya kamata wallaitum min qablu kamar yadda kuka juya baya yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ku yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba mai radadi abin da yasa na kawo waɗannan ayoyi na yi wakafa akan wannan domin mu nuna cewar jihadi ba a yin sa sai da komanda sai da amirul mu'minin shine zai ce a fita idan qila lakum unfiru in aka ce muku ku fita ba kawai kowa ai shawara a ce ai ya kamata a fita jihadi eh ya kamata wannan su fita a ko kungiya ta ce ai ya kamata ai jihadi a fita jihadi sai kawai kungiya ta fita ba a haka shugaban musulmi shi yake yi shi yasa lokacin kaga wannan fahimtar ita ce akan ta malaman sunna suke Shehu Usman babban malamin sunna mujaddadi lokacin da ake kawo musu hari yace to dole ku kare kanku daga harin da wato sojojin sarakunan maguzawa suke kawo muku ko ba za ku kare kanku ba da makami sai ta hanyar jihadi shi ku jihadi ba a yi sai an kafa amirul mu'minin saboda haka ku samu wani daga cikinku ai masa mubaya ya zamanto shi ne sarkin mu'minai ya kira ai jihadi domin ai jihadi ga dan uwana Abdullahi ko ga Muhammad Sambo ku zabi ɗaya daga cikinsu sai Abdullahi ya zabura ya ce kai ne amirul mu'minin sai ya masa mubaya'a shikenan sai aka guji aka yi ma shehu mubaya'a aka yi masa mubaya'a aka samu amirul mu'minin to sannan ake jihadi saboda haka sai da wanda zai bada command ya ce a fita sannan ake fita amma wanda domin wannan kuma akwai hikima ta shari'a domin karfin soja baya amfani sai da karfin mulki na siyasa sai da karfin siyasa in akwai mushkilar siyasa to mushkilar soja ba za ta warware ba domin yayin da mutane ya zamanto akwai mushkilar shugabanci tsakanin su wannan yaje yenan wannan yenan to babu yadda za a yi kalmar su ta zamanto daya su zamanto sun samu karfi daya mushkilar siyasa ita ce mushkilar cikin gida sai an yi maganin ta sannan za a yi mushkilar soja wanda yake ita ce mushkilar waje to amma yayin da musulmi ba su da suna da rigingimu tsakanin su cikin gida ba su da warwarewa ba su da karfi na siyasa ma'ana shugabanci ingantacce guda daya to ba za su taba samun karfin soja ba wannan ita ce hikimar shari'a shi yasa din waɗannan ayoyin guda biyu suna daga cikin abin da malamai suke ishara gare su da kan cewa jihadi sai da shugabanci na musulmi shugabanci na siyasa na musulunci ake yin sa to shine manzon Allah ta'ala yace idan an ce muku wato idan shugaban musulmi ya kira ku fita jihadi to shine me yasa kuke nawaya zuwa ga bayan kasa sannan Allah ta'ala yace yayi narko yace illa tanfiru in baku fita ba yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba mai radadi wannan malamai suna da fuska biyu anan wadansu suka ce a ranar lahira ne wadanku su kuma suka ce a'a anan duniya ne Allah zai rinka aiko muku da musibu iri saboda barin fita jihadi da saba ma Allah madaukakin sarki da kukai sai Allah ya rinka aiko muku da cututtuka da musibu iri wanda daga ciki akwai kaskanci kamar yadda muka gani a hadisin da muka ambata na idata bayatun bil'ina الحديث وانت حيكي اتكين سايكي تاوى تركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم من لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم اذا كوكا برج كوكا امنت دعوات نيمان دنيا كوكا برج هادي الله زي صلى تا كس انشي اكوكو بازي اوكي شدو اقريكو بحسي يكون داوي يسوى جاء دينكم تو شيني وانا آية عذابا عليما ان دقتكي اكوان ننكس انشي دين wa yastabdil qauman ghayrakum ya musanya mutane ya musanya wadansu mutane da wasunku wala tadruhu shay'a kuma za ku ci Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai malamai sun kafa hujja da wannan ayar akan domin su bayyana hukuncin jihadi bayanin zai zo a ayat da za ta zo bayan wannan insha Allah. Sannan Allah ta'ala ya ce illa tansuruhu, idan ba ku taimake shi ba. Wa ake nufi da nan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi ne mai cewa ku fita jihadi, kuma jihadi ana yi ne domin taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam da tsayar da addini, domin taimakon sa shine tsayar da addini. Taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam shi don ba shi da wani harka in ba tsayar da addini, in ba tsayar da addini ba, ba shi da wani abu a gaban sa in ba tsayar da addini ba. Shi yasa da ya gama tsayar da addini sai aka zo kudin idaja a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini lahi, to shikenan ka gama rayuwa. Aka ce wa sai aka sanar da shi ajalin sa, domin ya riga ya gama tsayar da addini, sai aka sanar da shi ajalin sa dan abin da yazo yi kenan. Saboda haka taimakon sa taimakon addini ne. Shi yasa ake fassara siratul mustaqim, wadansu su ce abinda ake nufi alqur'ani, wadansu su ce addinin musulunci, wadansu su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce diddin, domin babu Annabi sallallahu alaihi wasallam shine addini kuma shine alqur'ani, domin shari'ar sa ita ce alqur'ani akan ta yake. To Allah ya ce illa tansuruhu, idan dai ba ku taimake shi ba, faqad nasarahu Allah, to tuna Allah ya riga ya taimake shi hakika. إذ أخرجه الذين كفروا ياتي مكيشي ياين دا ودن دا سكا كافر دا سكا فتد دا شيدا جدن سوان دا سكا كافر دا سوني قريش دا سكا ما كيرشي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يا كتنا ياين دا كافر سكا يين ما كيرشي سكا قللي سكا قللي ليثبتوك سأوريك وتسميدك أمبرسنا سكا أجكم مري أو يقتلوك كوسو كشيك أو يخرجوك كوسو فتد دا كيدا جدا. To shine wannan fitar suka ce to bari su fitar da shi. Idh akhrajahu alladhina kafaru, yayin da waɗanda suka kafirta suka fitar da shi daga gidansa, daga garin sa na Makka. Saniyatnaini, yana nabiyun mutane biyu shine shi da Abu Bakar, domin ya fito cikin dare Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace ma sayyidina Abu Bakar, an bani izini hijira. Sayyidina Abu Bakar ya ce as-suhbata ya Rasulullah, in kasance tare da kai ya Rasulullah. Ya ce ya shirya abun hawa guda biyu, taguwa guda biyu, ya ce zai karɓa amma bisaman, da farashi ba zai karɓi kyauta ba, shi zai biya kuɗin taguwar, saboda la itara fi ta'a, domin in shi ne ya ɗauka, duk da yake alkhairi ne Sayyidina Abu Bakar ya nufin yi, kaga ladan wannan tafiyar ta Sayyidina Abu Bakar ce, sai ya ce bisaman ladan nasa ne, saboda ba a san in aikin da'a ne ba a so ka fifita dan uwanka ka zaba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana sahun farko cewa da mutane sun san falalar da sai su yi ƙuri'a, me kun ce a ai ahtaru hibbali akhihi ma yahibbali nafsi, bismillah anan wajen ba a bismillah anan wajen kowa so ake yi ya zamanto shine a gaba, shi ya samu la itara fi ta'a. Malamai sun dauki wannan daga wajen fi'il, daga wannan aiki na manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayh. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ya ma sayyidina Abu Bakar izini, saboda haka suka tafi da taguwar suka fita, ya fita thaniyat nayni idhuma fil ghar, yayin da suke cikin kogo. Al ghar anan wajen kogon da aka sani shine kogon da ke cikin wato jabal thawr, dutse ne a wato a kudu maso yamma na garin Makka. Har yanzu yana nan a hanyar da take, yana nan kusa da asibiti da aka yi a hanyar zuwa Mina, in mutum ya biyo ta wato tariqud da'iri, ring road ta wajen Makka ta biyu, zai wuce ta, za a ganshi yana nan a gefen kafin ka zo masjidin, akwai mustashfan nur, asibitin da ake ce ma wani asibiti ne specialist hospital na An-Nur, dutsen yana nan a nan gefen, a wannan shine Jabal Thawr, mai tsauni ne, mai tsawon gaske, kuma ba mai saukin hawa bane kamar Jabal Hira, Jabalun Nur, wanda aka yi hanya mutane suna hawa, amma ko da hanyar da aka yi da yadda mutane suke hawa da har sun kai fridge inda ake sayar da ruwa a hanyar da sauransu, inda sauransu martakaka za ka yi awa biyu ka hau, awa biyu zuwa kolin inda kogon Hira yake. To shi kuwa na Jabal Thawr ya fi haka, don saboda ba a yawan hawa, don saboda akwai wahala. To Al-Ghar shi ne wannan kogon, Allah ya ambace shi a cikin Al-Qur'ani, amma ba a ce mutum sai ya yi wata ziyara ta musamman ko raka'a biyu a nan wajen, ta fi raka'a biyu a kasa ba, ba a ce a je a yi ziyarar sallah a wajen ba, amma idan mutum ya je domin ya ga wajen, wajen da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani yayi izina yaga abinda Allah ya saukar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan kogo Allah ya makance mushrikai basu ganshi ba babu laifin yana da iko yaje wannan domin yayi izina saboda tafiya a bayan kasa domin ilimi ana santa eh babu laifi amma babu wata ibada a cikin wannan kada kai niyyar cewa akwai wani lada na musamman da ake samu da har idan mutum yaje haji bai yi wannan ziyara ba bai samu wannan ladan ba baya daga cikin ayyukan aikin haji sau da yawa za a ga mutane sun ga yan India suna yi saboda haka sai su je sun ce sun je har in za su fita daga gida ana gaya musu ku ce to nawaitu ziyarata gharu sauri na yi niyyar ziyarar kogon at-Thawr babu wannan wannan bid'a ce in aka yi haka a cikin addini amma mutum ya je domin ya izna babu laifi domin asalin sa halal ne idh huma fil ghar yayin da suke cikin kogo idh yaqulu li sahibihi yayin da yake ce masahibin sa abokin sa wannan nassi ne akan cewa sayyidina Abubakar sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan haka Malik yace duk wanda yayi inkarin cewa Abubakar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayi ridda saboda haka makiya sayyidina Abubakar da makiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta ne musu ciwo su ganta saboda haka da za su shafe shi yasa suke da'awar abubuwa da dama waɗanda suke suna da girma a faɗe su daga ciki abin da yake bakanta musu shine wannan ayar ta nassi akan cewa sayyidina Abubakar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu li sahibihi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahibin sa shine Abubakar Abubakar Abdullahi ibn Abi Quhafa shi ko Quhafa sunan sa Uthman Abdullahi ibn Uthman at-Taymi daga kabilar Taym ibn Ka'ab ibn Lu'ay sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Ka'ab saboda haka asali duk dangin su daya dukkan su yayan annabi Isma'il ne yayan sayyidina Ibrahim ne yake ce masahibin salata hazan kada kai bakin ciki inna allaha ma'ana lalle Allah na tare da mu wannan ya fade shi kamar yanda yazo a hadisin da sayyidina Abubakar yake fada Anas ibn Malik ya waito daga sayyidina Abubakar yake cewa yayin da suke cikin kogo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun zo habbakin kogon sayyidina Abubakar yake cewa ya rasulullah law anna ahadahum rafa'a qadamahu la absarana yace da ɗayan sa zai daga kafarsa ya daga kafarsa ya duba karkashin kafarsa wallahi zai ga mu yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki da damuwar cewar duk kokarin da suke sun fita da daddare sun dauki sun yi iyakar kokarin dan adam suka fita da daddare sun san Madina mushrikai sun dauka Madina za su fuskanta saboda haka sai suka bi hanyar Yaman shine aka san hanyar Madina tana arewa su kuma sai suka yi kudu wannan kogon yana kudu maso yamma da Makka ba wanda zai tsammani can suka tafi amma Quraishi suka zo suka sanya raƙumi 100 akan duk wanda ya same su ko ya kawo labarin su saboda haka kowa ya bazama wajen nema waɗansu har suka zo har bakin kogon akwai riwayoyi da suka ce yana ta zo ta rufe bakin kogon da ɗan kuciya da kwanta tana bakin kogon waɗannan riwayoyi ne waɗanda ba sa cikin ar-riwayatu sahiha fi sira amma sun zo har bakin kogon amma tabbas sun shiga cikin kogon Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin wannan kogo domin sai da suka yi kwana uku a ciki domin nema ya sauki a daina neman su hankali ya kwanta sannan su fito su kama hanya idan aka yanke kauna wannan kaga dai yana daga cikin tanadi baya kora tawakkali in kaga annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa sanin Allah wanda ya san shi al-mansur ne shine wanda za a bashi nasara amma duk da haka yayi tanadi to ina kai da ba abin da aka yi maka ce ba za ka yi tanadi ba kai kana da tawakkali tanadi baya warware tawakkali yin tanadi ba yana nuna rashin sanin Allah bane a'a yana nuna sanin Allah ne shine ainihin sanin Allah domin Allah wannan hikima ce domin kowane abu Allah ya yi masa sababi ya tsara shi saboda haka ka tashi kai bakin kokarin ka bar saura wajen Allah haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaga sun yi bakin kokarin su sun boye a cikin nan to amma yayin da wannan abun ya zamanto hatta wannan tanadin da alama kamar bai yi ta ba bai wadatar ba domin sai sayyidina Abubakar ya rasulullah da ɗayan su zai daga kafa zai ga mu kuma yana ganin su shikenan sai kisa dama kisan suke so kace shi suke so su yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma zannuka ya Abubakar fitnaini Allahu thalithuhuma. Me ya zatanka ya Abubakar da mutum biyu wanda na uku su shine Allah. Shine nan Allah yake idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Allah yana tare da mu. Wato Allah shi anan hadisin Allah kamar shine hadisin ya fassara shi kuma ya dace da abinda ayar ta faɗa. Me zatanka da mutum biyu Allah ne na uku wato Allah yana tare da ku. Ma'ana Allah yana Allah inna Allaha ma'ana Allah yana tare da mu da kariyarsa da taimakonsa da lurarsa da ganinsa da jinsa sifofinsa na kiyayewa sifofinsa na wato aljamal wal jalal sifofinsa na bada kariya da sanya tsoro ga waɗanda kuma suke gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala sai ya ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da nutsuwarsa akan sa akan wa akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duk siyakin da akan sa ne illa tansuruhu ana magana ne akan nasararsa duk da waɗansu sun ce zahirin zamirin yana koma ya zuwa ga aqrabi mazkur mafi kusanci wanda aka ambata sai shine sayyidina Abubakar amma kuma wannan yalzam idan aka dawo wa ayyadahu bi junudin lam tarawha shi wannan zamirin duk sun yi ijma'i ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake komawa saboda haka an samu sabanin abdama'ir wanda yake larabci baya haka dan haka kauli mafi inganci shine fa anzalallahu sakinatahu alaihi ala rasulihi ala akan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da nutsuwa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ce zamirin yana komawa ga sayyidina Abubakar sun ce domin shine yake cikin tsoro shine yake cikin tashin hankali da sakina ta sauka sai ya nutsu shine wannan fadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ma zannuka bitnaini Allahu thalithuhuma amma sakina ai ba sai razani ya zo ba sannan Allah yake saukar da sakina domin a wajen yakin Hunain Annabi sallallahu alaihi wasallam bai razana ba domin yayin da sahabbai suka dare waɗanda suka razana da shi da wanda suke tare da shi suna ta izan gaba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ma yake gaba yake yi babu wani tsoro tare da shi amma duk da haka Allah ta'ala yace fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin sai Allah ya saukar da sakinarsa akan manzonsa da kuma akan mu'minin saboda haka saukar sakina ba sai ana cikin halin tsoro ba wata irin rahama ce da Allah yake saukarwa wanda tare da ita nasara take zuwa to Allah ta'ala yace sai Allah ya saukar da sakinarsa akan sa wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya karfafa shi da rundunoni lam tarawha ba ku gansu ba sune mala'iku sun zo sun taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam sun karfafa shi a lokacin da yake cikin kogo ta yaya suka karfafa shi to nan malaman tafsiri sun yi tafsiri iri-iri waɗansu suka ce su ne mala'iku ne suka zo kofar wannan kogon suke gadi wanda yana daga cikin gadin nasu da sun ce ma sun gansu ɗin da sun daga kafar tasu sun gansu suka ce za su shiga da mala'iku sun kama su waɗansu kuma suka ce a'a karfafawar da Allah ya masa da mala'iku shine Allah ya saukar da mala'iku a cikin zukatan kafirai suka rinka imauta su hatta waɗanda suka zo bakin kogon suka ɗauki hankalinsu daga su gansu wanda waɗanda suke waɗannan riwayar cewar ta sanya a yana ta gizo-gizo da a shekar kuciya da sauransu duk da yake hadisi bai tabbatar da ita ba amma inda sun tabbata a cikin hadisi duk wanda zai zamanto daga cikin ta'ayyidin karfafawar Allah da yayi ga mala'iku wanda suka iza waɗannan bayin Allah waɗannan halittar Allah suka yi waɗannan abubuwa din domin mala'iku suna da alaka suna da sila suna da connection tsakaninsu da sauran halittun Allah kuma suna da tasiri a cikin zukatan bayin Allah kamar yadda shaidanu suke shiga cikin zukatan bayin Allah mala'iku ma suna shiga idan suka shiga cikin zukatan kafirai sai su rikita su in suka shiga cikin zukatan mu'minai kuwa sai su karfafa su to saboda haka Allah ya taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'iku sune junudin lam tarawha rundunoni wanda ba ku gansu ba Allah yana da rundunonin sama da kasa duk nasa ne komai na Allah komai da yake bayan kasa rundunar Allah ne hatta kiyashi sai ya ma Allah yaki hatta kiyashi sai ya ma Allah yaki da sauro sai ya ma Allah yaki saboda duk bayin Allah ne in Allah ya hore su kun fa yakun za a ce musu sai su saboda haka Allah ya taimaki manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi da rundunoni wanda ba ku gani ba saboda haka in ba ku taimaka masa ba da me za ku rage shi bayan mai dukkan sama da kasa din ya riga ya taimake shi saboda haka zai hore waɗanda za su taimaka masa waja'ala kalimatan alladhina kafaru sufla, Allah ya sanya kalmar kafirai ta zaman tace mafi kaskanci. Me yace kalmar kafirai? Kalmar shirka. Kalmar shirka ta zaman tace mafi kaskanci a wannan wajen, saboda suka ga duk abinda suka je suka yi kamun kafa da gumakansu da cewa gumaka su ba su sa'a su ci wannan raquma 100 da aka sanya, idan sun gano inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sun kamo shi sun tabi, gumakan nasu ba su taimake su ba. Saboda haka za su je su ce magunki, kai menene ban yi maka ba, me yasa baka taimake ni ba? Kaga kenan kalmar kafirci ta ce a kasa. To Allah yayi wannan da kudurarsa, wannan wato alja'al na kudurar Allah ne, wato Allah ya kaddara haka. Saboda haka kaga tun daga wannan shine farkon kawo karshen kafirci, kaga ba ai shekara 10 ba bayan wannan lokaci sai da zaman to ba a kiran sunan wani gunki a jaziratul arab. Kalmar kafirci ta zaman to ita ce mafi kaskanci, wa kalimatullahi hiyal ulya, kalmar Allah ko ita ce mafi daukaka, ta tabbata ita ce mafi daukaka, domin Allah yayi alkawari ya cika alkawarinsa. Kalmar Allah anan ita ce kalmar tauhidi, wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim, Allah mabuwayi ne gwani mai hikima, wanda yana daga cikin hikimarsa ya tsara yadda wato Allah madaukaki ya tsara yadda zai tsirar da manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kamar yanda aka ce, wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suka bayyana falalar sayyidina Abubakar bayan bayanin girman nasarar da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na farko Allah ya ce masa id yaqulu li sahibihi, yayin da ya ce ma abu sahibinsa. Saboda haka Allah ya tabbatar ma da sayyidina Abubakar as-suhba. Kuma yawanci alqur'ani idan yazo in kaji an yi magana sahib, ana magana sahibul khair ne, sahibun wa sahibina alkhair. Kamar yanzu mutane biyun nan da suka shiga cikin gonarsu, ɗayan da yake tinkaho lan tabida hadhihi abada, wannan ba za ta halaka ba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin, kaga sahibi wanda ya san Allah kenan. To saboda haka an ambace shi da wannan suhba da nuna sharuftarsa. Saboda haka wannan falala ce ta sayyidina Abubakar. Na biyu, inna Allaha ma'ana, Allah na tare da su, yana tare da mu. Allah yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, tare kuma da sayyidina Abubakar. Bai ce inna Allaha ma'i ba, Allah na tare da ni, sai ya ce ma'ana tare da mu. Saboda haka Allah na tare da sayyidina Abubakar. Wannan kuma kun san fa magana ce habar ne, baya canzawa. Allah na tare da sayyidina Abubakar, wannan ta ishe shi falala cewa Allah na tare da shi radiyallahu anhu wa arda. Sannan a fuskar tafsiri na biyu, Allah ya saukar da sakina gare shi, shi ma wannan nassi ne, Allah ya saukar da sakina ga sayyidina Abubakar. To sannan kamar waɗansu malaman tafsiri sun fitar da fuska 12 a cikin wannan ayar da take nuna falalar sayyidina Abubakar. Wanda yake so ya koma tafsirin Razi at-tafsirul kabir zai gansu, lokaci ba zai ba da zamu ce zamu kawo su, amma ya cancanci a san su, a yaɗa su, musamman a wannan lokaci da aka samu mutane waɗanda suka sanya addininsu shine gaba da sayyidina Abubakar da Umar, su ne ƴan Shi'a. Allah ya kiyashe mu da su. Infiru khifafan wa thiqala, ku fita yaki domin taimakon addinin Allah. Khifafan, kuna masu sauki, wa thiqalan, da kuma kuna masu nauyi, wato a kowane hali, ko halin nashadi ko rashin nashadi, ko halin sauki ko halin wahala, ko halin samartaka ko halin tsufa, ko halin kuna da tanadi ko halin baku da tanadi, a kowane hali وجاهدوا باموالكم وانفسكم كوي جهادي da dukiyoyinku da kawukanku fi sabilillah a cikin hanyar Allah wato domin daukaka addinin Allah zalikum khairun lakum wannan yin haka wannan abinda aka fada gare ku ya ku mu'minai khairun lakum shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in kun san haka in kun san wannan shine mafi alkhairi a gare ku to ku yi wannan ayar ita ce wanda malamai suke kafa hujja da ita da cewa jihadi fardu ayni farilla ce aini ta hau kan kowa saboda gashi an ce infiru khifafan wa thiqala amma as-sahih shine abinda jumhurun malamai suke akai cewa jihadi fardu kifaya ne farali ne akan al'umma baki daya sai dai yana zaman cewa fardu ain a hali biyu idan kafirai suka farma musulmi akan su to nan wajibi ne kowa wanda yake da karfi in banda masu uzuri su tashi su jihadi domin su kare kansu su kare addinin su su kare kasar musulmi hali na biyu idan shugaban musulmi ya ayyana yace a fita yace ya ayyana mutum to nan wajen dole a bi shi saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya fa idza stunfirtum fanfiru babu hijra bayan fatahu makka ta zamanto darul islam kafin darul islam dole ne ai hijra aje ai jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan makka ta zama darul islam shikenan babu sauran hijira daga garuruwan mutane zuwa Madina walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi da kuma azama niyyar yin jihadin fa idza stunfirtum an kira ku ku fita fanfiru ku fita to wannan shine hali na biyu yayin da shugaban musulmi zai ce ka fita a fita to nan ta ayyana amma in ba haka ba farz kifaya ne idan wadansu suka tashi suka yi shikenan sun soke ma sauran al'umma dalili kuwa shine Allah ta'ala ya ce la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allah al mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja wa kullan wa'ada Allah al husna wadanda suka zauna ba su fita jihadi ba wadanda suke cikin cuta ba daidai suke da masu jihadi a tafarkin Allah ba Allah ya fifita masu jihadi a tafarkin Allah da dukiyoyin su da kawukan su akan masu zama a gida ba su fita jihadi ba wa kullan wa'ada Allah al husna dukkanin su biyu Allah ya musu alƙawarin alkhairi kaga idan da zama a kifita jihadi laifi ne da zai zamanto cewar ba za a ce an yi musu alƙawarin kyakkyawa ba amma tunda an samu waɗansu sun yi to sun ɗauke laifin akan waɗanda ba su fita ba wa faddala Allah al mujahidin amma masu jihadi Allah ya fifita su kuma Allah ta'ala ya ce wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa baya yuwa baya kasancewa ga mu'minai su fita ga baki daya kowa da kowa a fita jihadi falawla nafara min kulli firqa daga kowace jama'a a samu wanda za su fita minhum qa'ifatun liyatafaqahu fi din daga cikin su a samu ta jama'a wanda za su tsaya su san ilimin addini walyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim domin su yi gargadi ga mutanen su idan sun dawo su kasu fita su zauna su ta karatu domin a samu wadanda yake idan an dawo za su rinka wa'azi suna karantar da mutane addini za su iya su fahimci addini idan kowa zai fita to su waye kuma za su yi hidimar ilimi saboda haka wa'annan ayoyi su ne suke nuna jihadi fardu kifaya ne wanda yake shine kaulin jumhurin malamai wadansu sun yi tafsiri a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake fardu ain domin lokacin da ake bukatar a tabbatar da addinin musulunci amma bayan musulunci ya riga ya tabbata to fardu kifaya ne ko musamman yayin da an wato daga cikin da yawa daga cikin sahabbai cewa yayin da idan aminci ya samu zaman lafiya ya samu to zai koma ga ijtihadin shugaban musulmi ne ba dole ne sai ya je ya kasance a cikin kamar yadda waɗansu suke cewa a shekara kullun sau daya dole a fita jihadi wannan kaulin shi ma yana maganar sahabbai tana raddin sa yana komawa ga ijtihadin shugabani in shugaba ya kan cewa an zauna lafiya babu bukatar sai an kai hari to ba za a ce za a fita yaki ba sai idan an farma musulmi in an farma musulmi ko an farma waɗansu musulmin kuma ana da karfin da za a taimaka musu to sai a je a taimaka musu to wannan ayar saboda haka muqayyada ce an kayyade ta da abin da ya zo a ƙarshen surar da kuma abin da ya zo a cikin suratul nisa na la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah sannan Allah ta'ala yace law kana aradan qariba da a ce wani amfani ne makusanci da yake bujurowa na duniya shine wata ganima makusanciya wa safaran qasida da tafiya wadda take mata takaitacce wato matsakaiciya ba mai tsananin tsawo ba kamar zuwa Tabu da tafiya ce al-qasid shine wato al-mutawassit kila tarafai qasdil umuri zanimu dukkan bangare guda biyu na tsakiyar al'amari abin zargi ne ka wuce iyaka abin zargi ne ka takaita abin zargi ne ka tsaya a tsakiya to da tafiya ce matsakaiciya ba mai tsananin nisa ba lattaba'uka da wallahi da sun bi ka ya rasulullah walakin ba'udat alaihim ash-shuqqa amma jihar ce ta yi nisa a gare su tabuka ash-shuqqa ay an-nahiya nahiyar ce ta yi nisa a gare su wa sayahlifuna billahi kuma da sannu za su rinka yi maka za su rinka yin rantsuwa da Allah law istata'na la kharajna ma'akum da a ce mun sami iko la kharajna ma'akum da mun fita tare da ku ya rasulullah tare da sahabbai da kuka fita kuka je jihadi yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawukansu wallahu ya'lamu innahum lakadibun domin Allah ya san cewa su wallahi makaryata ne waɗannan ana maganar munafikai da suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikan ɗin cikin garin Madina da waɗanda suke kewaye da Madina daga cikin al-a'rab daga cikin wato kauyawa na Madina da duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuɗaitar da su ya zaburar da su kansu fita suka ki fita to Allah yake cewa da amfani ne wanda yake makusanci na duniya mai bujirowa da kuma tafiya mai sauki wanda nan da nan za a je a samu amfani ai tafiya ce ɗan mulamulai a dawo da ganima ga su nan da nan sun bi ka domin saboda amfanin duniya amma sun ki bi saboda sun san akwai wahala to wannan shine ibtila'in da yake zuwa da zai bayyana ne gaskiya wanda ya yarda da yake son ya taimaki Allah da manzansa kuma yake kwadayin ranar lahira da mai ƙarya wanda shi dama yana yi ne dan ya ga mutane suna yi amma shi abin da yake so ya samu amfanin duniya kuma kada a zarge shi a nan duniya shi yasa suke rantsuwa sayahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah law istata'na la kharajna ma'akum domin su burin su idan dai mutane za su ce a ba komai za su yi musu uzuri shikenan ba sa tsoron Allah ya zarge su ba suna neman uzuri wajen Allah bane wajen mutane suke nema an mutane za su yarda da su shikenan komai lafiya to wannan ɗaya daga cikin alamomin rashin alamomin munafunci kenan ya zamanto kai abin da ya dame ka mutane kada su zarge ka ba ka samu tsira wajen Allah ba ba ka duba Allah ba ka ga ya nake wajen Allah na zauna da Allah lafiya ko kuwa akwai rigima tsakanina da Allah to yayin da ya zamanto kai tunaninka kawai mutane to wannan yana daga cikin alamomin munafunci kaga dai waɗannan munafikan abin da suke har rantsuwa suke da Allah shi yasa Allah sai ya ce musu yuhlikuna anfusahum suna halakar da kansu me ya halakar da kansu da suke yi rantsuwa da suke a bisa ƙarya wallahu ya'lamu innahum lakadibun Allah yana sani kan cewa su wallahi makaryata ne za mu tsaya a nan wajen insha Allah sai gobe mu ci gaba a cikin wannan sura mai albarka Allah ya ba mu sanin alqur'ani ya ba mu ikon aiki da shi ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka wannan ruwa da muka samu Allah ya sanya masa albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka ya ba mu girbi mai albarka ya ba mu kwanan awo mai sauki mai albarka Allah ya yaye tsanani a cikin wannan al'ummar tamu Allah ya inganta kasuwancin wannan al'umma tamu ya inganta aikin noma ya inganta dukkan kokarin da muke yi na neman abinci Allah ya waita mana arziki a wannan gari namu da cikin sauran garuruwan musulmi Allah ya ba mu zaman lafiya da zaman lafiya abinda ya addabe mu na tashin hankali na waɗanda suke kawo mana tashin hankali a cikin wannan garuruwa namu na musulmi Allah ya mana maganin sharrinsu Allah ya ije fitinarsu daga gare mu Allah ya amintar da mu ya amintar da al'ummar mu ya ba mu ingantaccen shugabanci a wannan ƙasa ta mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka